أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah Maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na uku ranar Asabar uku ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 25 ga watan uku a shekara ta 2023 a lissafin miladiya. Kafin daura abinda zamu dora na karatu, muna ta'aziyya ga dan uwanmu Malam Isma'ila Shehu Mafara, wanda ɗansa ya rasu shekaran jefu kuma mahaifiyarsa tana asibiti a kwance. Allah muke roƙo ya ba ta lafiya, shi kuma wannan yaro da ya rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mai ceto ne gobe kiyama a gare shi da iyayensa. Allah ya gafarta masa kuma Allah ya ba da haƙuri. A inda muka tsaya a jiya, kamar da muka ji ayoyin nan da malam ya karanta dangane da halayen Yahudu, yana daga cikin fa'idar da ya kamata mu ɗauka daga wasu daga cikin ayoyin da muka ji jiya, cewa lallai haramun ne a fifita mummunar hanya akan kyakkyawar hanya. Haramun ko da wasa kada a ji daga bakin mutum ya fifita hanyar da ba ta musulunci ba, hanyar da ba ta Allah ba, ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, a fifita ta akan hanyar Allah, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani hali da musulmi zai shiga da haka za ta halatta gare shi, ko saboda dangana dangantaka zuwa ga wani dalili ko na siyasa ko makamancin wannan, mutum ya fifita muminai a kafirai akan muminai, wannan abin yana da hatsari. Ko harkar kasuwa, harkar wata alaka, shi mumini a ko'ina yake sama yake da wanda ba mumini. Akwai matsala a ƙidarka da imaninka a cikin, har yanzu baka fahimci wannan abu. Lalle Allah baya so ka so wanda yake ƙi, don haka in wani baya son Allah, bai yarda da Allah, bai amince da Allah abin da za a bauta masa bane shi kaɗai, to yana cikin abin da yake wajibi a zuciyarka ka ƙyamace shi saboda wannan abu. Wani lokaci mukan yi sakaci da wannan babin, sai kaga dai waɗannan mutane Yahudawa ne, suna da littafi, kuma suka buɗe baki suka ce masu bautar gunki sun fi manzon Allah, sun fi sahabbai, hanyar su ta fi tasu. A saboda wannan Allah ya ce ula'ika alladhina la'anahumullah, waɗannan su ne wanda Allah ya tsine su. Wannan mummunan aiki da zai sa mutum ya samu tsinewar Allah, akwai muhimmancin mutum ya kula da shi ya kiyaye. Maganar aqida musulunci aqida ce, aqida ce duk kirkin wanda ba musulmi ba, ina da kullum mun shafa din wannan abu, duk irin alherin da wanda ba musulmi ba yake yi na amfanar mutane, karatu da makamantansu, mumini ɗaya duk rashin iliminsa ya fi wani, ko kwatantawa ba a yi. Allah ya haramta ka daidaita hukunci, afa naj'alu al-muslimina kal-mujrimin, ko a daidaita ka ce da mujrimai da musulmai abu ɗaya suke, Allah ya haramta ni. Har mamaki yake yana nuna wa mutane, ba kwa yi mamaki ba a ce a ɗauki da wane da wane su zama ɗaya, malakum kaifa tahkumu, ko a haka ya tafi, shin ya za ku irin wannan hukunci? Yana da kyau mu lura da wannan darasin a cikin mu. Ba a fifita wata aqida akan ta musulunci, ba a fifita wani addini akan addinin musulunci. Musulmi dai ya yi wannan, to ya jefa kansa cikin hatsari da matsala tsakaninsa da Allah. Allah tsare mu. To bayan shi ne a za mu tashi inda ya ce wani haza ƙala ta'ala, shi yasa Allah maɗaukaki ya ce ula'ika alladhina la'anahumullah, waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu, ay taradahum an rahmatihi, ya nesanta su ya kore su daga rahamarsa, wa ahalla alaihim niqmata, kuma ya ɗora musu azabarsa, wa man yal'ani Allahu, duk kowa wanda Allah ya tsine masa, falan tajida lahu nasira. Kaga mumini ne za a ce Allah ya ishe shi, shi kuma wannan wanda Allah ya tsinewa, to in duniya gaba ɗaya za ta taru don ta taimaka masa ba za ta iya, saboda Allah ya fi ƙarfin duniya baki ɗaya, Allah ya fi ƙarfin kowa. Allah yana son masu imani, to wajibinka kai ma ka so masu imani, idan ka juya wa masu imani baya to Allah yana tare da su, kai kuma za ka rasa mataimaki. In masu son ka suka taho baki ɗaya don su ba su gudunmuwa su taimaka su tare ka daga uƙubar Allah, wallahi ba za su iya, za ka zama tare da Allah da kuma muminai. Wannan shi ne abin da zai sa mutum ya tsira daga la'anar Allah. Allah ya tsare mu. Sai shi ai ya tawallahu, ai falanta jida lahu nasiran ya tawallahu, ba za ka samun masa wani mataimaki da zai jibince shi wa ya kumu bi masalihihi kuma ya tsaya da maslaharka da duk abin da zai amfane shi wa yahfazahu ya kiyaye shi anil makarihi daga abubuwan ƙi ba dama ka iya samun mutumin da zai kare wanda Allah ya tsine masa ya koye shi to ba za ka samu masa mai taimako ba zaka karka zama cikin sahu daya layi daya da wanda Allah baya so Allah kowa yake so yana son mu'mini yana son imani yana son musulmi yana son musulunci aka duk wanda baya son musulunci wajibinka ka kinshi saboda baya son musulunci kun gane wannan ne a samu a zuciyarka ga wani baya son musulunci yana kyamatarsa yana gaba da shi kai kuma a zuciyarka kana son sa to kana fada matsala da Allah ba matsala kai mu'mini bane Allah ne shi yake da yadda Allah nan ba zai bauta masa ba wata ran ma hazzajin su ne to kai haramun ne a zuciyarka in dai kai din kana tare da Allah kana san Allah to wajibi kai din ka kyamaci wancan ko da za ka yi masa mu'amala mai kyau ba za ka ci mutuncin sa ba to amma wajibi a zuciyarka wannan abin da yake kai shine sai ka ki shi ai ba rikici akan fahimtar wannan ko to wani mutum ko yana da rikici to fa akwai yana buƙatar ya dawo a lakana masa addinin nan dan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farko ya san shi Allah ya tsawata yace wa hada zuwa yake kiblan wannan shi ne matukar ta bada mutum a kike makon sa don mu anan khijlan shi ne a barka a kike makon ka baka da me taimako to karshen rashin me taimako a ce Allah ya kine mutum an kore shi daga zumurar mutanen kirki kuma babu me taimakon sa in duniya za ta haɗu gaba ɗaya ba za ta iya taimakon sa sai Allah ya ce am lahum nasibun min al-mulki ko ko suna da wani rabo ne na mulki ai فيفضلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم فيبدا ان سنا da mulkin nan za su fifita wadanda suke so akan wadanda suke so ma'ana su fifita wadanda suka ga dama akan wadanda suka ga dama bisa san zuciya kawai zaban su fayakununa shuraka'a lillah sai ga su sun zama sharikai ga Allah ma'ana abokan sarayya ga Allah yadda Allah yake mulki yake sarauta ya fifita wanda ya ga dama ya dauka kashi ya sauke ya ije wanda ya ga dama to in suna da zaton suna da mulki irin wannan suna ganin kamar su ma suna da tarayya da Allah a irin wannan fita dubiri al-mamlakati wajen gudanar da masarauta falau kanu kadalika to sai Allah ya ce inda hakan ne ma to kuma ba hakan bane ma'ana da a ce suna da mulki to kuma ba su da shi to da suna da shi din ma la shaqqu wa bakhilu ashadd al-bukhl to da sun yi rowa tare da kwaɗayi da kuma za su yi rowa kuma haƙiƙanin rowa ma'ana rowa mai tsanani wanda mutum kullum zai hana abin da ke tare da shi kuma yana so shi a bashi shi ne ake cewa mene ash-shukru yawwa to kuma za su yi rowa ta ba sa son su rabu da nasu komai kankantar sa su miƙa wani to duka da a ce suna da sarautar da mulkin to da su marowata ne Allah shi ne mai ba da mulki ga wanda ya so Allah shi ne mai ɗauki mulki daga hannun wanda ya so don haka in Allah ya zaɓi wanda zai bayar kuma shi yake yi to babu wanda zai iya tarewa saboda ya san waɗannan mutane a halin irin na Yahudu inda su ne za a ce suna da mulki to kuma sun fi kowa rowa a duniya ba za su ba wa kowa wata dama ba inda su ne da damar da za a ce iska da muke shaƙa a hannunsu take sai an saya to yanzu ana layi ana sayan kati irin yadda ake sayan katin wutar lantarki kafin ya zuke kai yanzu a ce iskar da zaka shaka sai ka biya kuɗi ka sa katin aljihu kana yawo da shi ruwan da zaka sha da zai sustaining jikinka shi ma a ce sai ka sayo kullum baka da inda zaka same shi ma'ana ba wai irin wannan sai da muke na abin nan ba wannan zama mai daman da amma a ce iska ne musamman ma a ce da zaka zuka haka kuma ka fito da ita a ce da sai ka biya to da lokacin da zaka san lalle ni'imar Allah ba abun wasa ba ce to da hannun yahudu da suna da iko da sarautar da za a ce sun mallaki wannan abun za su tare shi sai sun ga dama ka sha iska to la da an shiga uku saboda su sun fi kowa ruwa a duniya mai mu'amala da su ya san haka wani haza kala sai Allah ya ce fa'idan inda hakan nema ai laukana lahul nasibu min almulki inda suna da wani rabo na mulki la yu'tuna an-nasa nasira to saboda tsaban rowarsu ba za su bai wa mutane ko da gwargwadon an-naqir ba an-naqir shi ne dai wannan dan zot dan digon nan da ke bayan kwallon da biyu eh to kowannan ba za su bai wa mutum ba lalle babu wanda ya san abun halitta irin mahalicci ko wannan ita ce dabi'ar yahud ita ce halin yahud kuma har zuwa yau haka take marowata ne na innana sun fi dai su tara kuma su tara su ƙara tarawa Allah ya tsare mu da wannan hali kuma wannan da yara fi ne har yanzu da marowaci marowaci ba wanda yake rowa sai wa sai kansa mu mu a musulunci mun yarda mun yi imani duk wanda ya bayar Allah zai bashi idan ko ka hana ka tare kofar ka samu domin wannan abin da ya shigo hannunka ba mallakar ka bane aro Allah ya ba kuma wata rana zai zo ya dauke wa hada wasfun lahum bi shiddati al-mukhl wannan siffa ce da Allah ya siffanta su da tsananin ruwa ala taqdiri wujud mulkihim al-musharak li mulki Allah in ma an kaddara cewa suna da mulki wanda ya tarayya da mulkin Allah واخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر انكاره عند كل احد wannan استفهام لنا انكاري في فتو da shi da irin wannan sura ma'ana halin su ne sananne marowata ne inda ake da halin da dama a hannun su na su raba wani abu da arziki to da ba za su bayar ba da haka ne meye za su yi wa wani hasada akan falalar da Allah madaukaki ya bashi to shi yasa ya biyo wannan ma da fadin sa am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlihi ko ko sun yi mutane hasada ne akan abinda Allah ya ba su na falala tunda Allah ya tabbatar su ba su ne masu ba da wannan falalar to kuma tunda Allah ya bai wani falala wanda ba su ba to fi kyalle shi man ya tafi da falalar sa ko yawa to shine Allah sai yake ko ko dai hasada suke yi akan abinda Allah ya bai wa mutane na falalar sa falalar kawai تألفي أي هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله شين أبين دي أو كيس جوا دوان شين فتن سكو أيو أكم ونن فتن الناس دسك فتن كسن شي ورسسنا كاريا نيد الله فيفضلون من شاء سكيفي تون فتن قدامة ونن ني أم قوكوا الحامل لهم على ذلك أبين دي أو كيس سكي ونن إلما بندنوه shine alhasad lirrasul walilmu'minin hasada da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai ala ma atahum Allah min fadlihi kan abinda Allah madaukaki ya bai wa mutane na falalar sa su ai mutane anan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai yawa Allah ya zabi larabawa a matsayin sune wadanda ta hanyar su zai aiko saƙonsa na ƙarshe su yahudu ko banu isra'ila sun yi tsammanin a cikinsu ne da ya zo ba a cikin nasu ba tare da cewa fa waɗanda suka zo a cikin nasu ma ba yadda suke da su ba ɗabi'ar yahudu ce waye kashe annabi haya waye ƙoƙarin kashe annabi isa bai nasara ba su kuma su ɗin waɗannan daga ina suke ba larabawa ba ne Nabi Yahya daga cikin Bani Isra'ila yake. Annabi Isa daga Bani Isra'ila yake. wa kam nabiyyan qatalu kuma Allah ba mu labari a cikin alqur'ani dan annabawa da dama in annabi ya zo musu bima la tahwa anfusuhu fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulu idan annabi ya zo musu da abin da zuciyarsu ba ta so sai su kashe wani bangare wani bangaren su kayyata shi wasu kuma su kashe su dan ka so san zuciyarsu suke so a zo musu da ita wannan ita ce tabi'ar yahudi kowaye ya zo da ba da abin da su suke so ba to ba za su karba ba to ballantana kuma wanda ba daga cikin jinsu su yake ba ko in ce ba daga kabilar su yake ba ya zo daga kabilar larabawa Allah madaukaki ya musu falala ya fifita su ya sa annabin karshe a cikin su to kaga ku hasada ce babba da yahudawa suke wa larabawa akan dan me za a aika muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin su ba daga cikin su yahudawa ba yace wadalika laysa bibid'in wannan kuma ba wani farau bane wala gharibin ala fadlillah ba kuma ba ko bane a falalar Allah faqad ataina ala ibrahima inda ba da falalashi to mun baiwa zuriyar annabi ibrahim ko in an ce ala ana nufin mutanen gidan annabi ibrahim inda annabi ibrahim shi ya haifi ishaqa ko da isma'il اسماعيل شيني فرقه يا حكومه اسحاق النبي اسماعيل تهني زمان اكا سامو منزل الله محمد صلى الله عليه وسلم دوجن تهني ساكا سامو لارباوا النبي اسحاق تهني ساكا سامو يعقوب يعقوب كما شيني اسرائيل شي حيفي يا انسا غدا 12 وني daga cikin su akai ta haifuwar annabawa daban-daban har zuwa lokacin da Allah ya so in an ce banu isra'ila da ma'ana nufin banu yaqub yaqub wanne dan annabi ishaqa to annabi isma'ila shi kuma a gefen sa aka samu laro kaga asali dukkanin su ka ce asali dai ake koma ko wai asali annabi ibrahim to an bai wa zuriyarsa alkitaba littattaqi nan shi ake ni yawa mufrad ne ana nufin jinsi haka littafai daban-daban annabawa sun zo daban-daban annabi Musa an bashi at-taura ko annabi Dawud an bashi zabura annabi Isa an bashi injila haka wannan iya wanda aka ji sunayen su kenan da kuma sauran littafai wanda Allah bai ma ambata ba wal hikmata kuma an ba su hikima da ilimi mai zurfi akan sanin sirrin shari'a da kuma maganganu na annabta duka Allah madaukaki ya basu wa atainahum mulkan azim kuma mun basu mulki Allah ya siffanta mulkin da cewa mulki ne babba mulki ne wani babba kasan mulkin da Allah zai ce masa babba to ba karamin mulki ba yau ba karamin mulki ba ba wai saboda shi yana ganin girman abun ba a'a ku ya kamata ku sani cewa mulki ne ba kadan aka bayar ba eh amma shi a gurin sa ai babu wani abu wanda yake wato ya kai a ambace shi to amma shi din da dama in abu yana da girma a gurin sa da gun dan adam to har rantsuwa ya kan yi da shi ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atainahum mulkan azim ko ga mulki irin nan annabi Sulaiman mulki akan dan adam mulki akan aljan ki kira tsuntsu ya aike shi ko sururuwa ta ji maganar sa ta tsorata ta biya wa ƴan uwanta Allah ya ji yadda shi ya ji ya ce kun ji abin da suka ce ina ka taba jin wani mai sarauta a yaya babu mai mulkin yanzu sai an kawo masa labari ko yau sai an kawo masa labari sai ana kaza mutanen kaza wuri kaza suna son ka mutanen wuri kaza ba sa son ka in ba haka ba gidin ne yake duk abin da ake a gari ne sai da ka wanda ya bayewa dan adam irin wancan mulki nan ne kuma in ya dauki annabta da ilimi da littafi ya bayewa wani kuma sai a zo ana fada a kai a ce an kiyarda an gane ko kuma ana ganin za a iya masa hasada a kai domin ku Allah shine mai raba wannan falala ga wanda ya so to shi ga dama kuma ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan falala babu yadda za a yi da ita yace wa zalika ma an'ama Allahu bihi ala ibrahima wa dhurriyyati nan Allah yana ishara ne zuwa ga abin da Allah yayi ni'ima da shi da annabi Ibrahim da dhurriyyarsa min an-nubuwwati na annabci wato annabta wal kitabi da littafi wal mulk da sarauta ku duba waɗannan abubuwa ku ɗau darasi a ciki abubuwan nan uku duk wata ɗaukaka ta duniya suna koma zuwa gare su haka ne annubuwa shi ne ƙarshen ƙofar samun ilimi kuma a ce Allah ne yake baka ilimi kafi kowa ilimi domin annubuwa da ma cewa ne annabi ne to ai shi ne wanda Allah ke magana da shi an fahimci abu alkitab shi ne wato dai ilimi ƙari a kan wancan sannan kuma da mulki duk wani abu na falala yanzu in babu annabci saurara ne maganar mulki da maganar ilimi to ƙarshen abin da mutum zai samu mulki a nan dukiya ta shigo cikinsa domin yana tafi da ƙarfin mulki dama yana tafi ne da ƙarfin dukiya da haka abubuwa da dukiya da ilimi da iko shi ne babban abin da ɗan adam dama yake faɗa a kansu duk wani yaƙi da kaga ana yi a kansu ne duk wata hassada da ake yi a kansu ne to Allah maɗauki ya ce mun bai wa annabi Ibrahim da zuriyarsa waɗannan abubuwa don kana neman adadin annabawa da aka aiko su a cikin zuriyar ɗan adam to babu wanda suka kai yawan wanda aka aiko a zuriyar annabi Ibrahim su ne banu Isra'ila musamman daga banu Isra'ila ta gefen larabawa akwai amma ba su da yawa amma wanda suka zo ta hanyar banu Isra'ila suna da yawa suna da yawa kuma ga irin sarauta da mulki da Allah ya ba su irin wanda aka biyo annabi Dawuda kuma aka biyo ɗansa Suleiman alayhima as-salatu was-salam kamar da mana ya ambata a nan yace wal mulku alladhi a'tahu man a'tahu min anbiya'i da mulkin da Allah ya biyo wanda ya biyo a cikin annabawansa ka Dawuda wa Suleiman kamar annabi Dawuda wa Suleiman yace fa in'amuhu zaka ni'imtarwar Allah lam yazal mustamirra bata gushe ba ala ibadihi almu'minin babu mai isa babu wanda ya isa ya dakatar da ita ce dole ka tsaya daga kaina kada a ba kowa sai idan Allah din shi ya ga dama kamar da annabi Suleiman ya roƙi Allah ko kada ya ba da mulki irin wanda ya bashi ga kowa kuma Allah ya karɓa kaga tunda Allah ne mai bayarwa kuma ya dakatar a kansa irin nasa ake nufi ba wani daban ba wani daban ga shi na ai dole koyaushe akwai mulki akan mutane akwai sarauta akwai iko to amma fa ba irin na annabi Suleiman ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da haka lokacin ai kun san hadisin da yake magana akan shaydan da iblis yace da ya kama shi har ya ji yawon sa a hadayatar yace ba dan tuna alƙawarin da Allah ya yi wa annabi Suleiman cewa ba zai ba wa kowa mulki irin nasa ba yace da ya ɗaure shi a ɗaya daga cikin sawari na masallacin Madina yara su riƙa wasa da shi sai aljini gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsare shi annabi ya fi ƙarfin wato yana da tasarrufi shi ma an ba shi iko a kansa amma kun san manzonmu sallallahu alaihi wasallam shugaba ne wajen ne wajen tawazu ba shi da jibi da kai ba shi da jibi da iko ba shi da jin sarauta ba hali ba ne jin iko da jin sarauta da taka mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa amma ba ya yi shi yasa da aka ce ya zaɓa me yake so ya zama annabi mai sarauta ko kuma manzo bawa sai zaɓi bawa kuma manzo to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to sai ce fa kaifa yunkiruna in'amahu bin nubuwati wan nasri wal mulki لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فهذا في إنكاري فلك المسلم يإنكر ورد الله يي بإبادة أنك يبادة تيمكو يبادة ملكي الله يا تيمكي من ذا الله سنكو بيتمكيش با يا تيمكيش أرأيوار يهود أئذن سو يزو يساميسو أمدين سكا حتى كي da mushrikan makka suka yaudare shi ya daga takobin ya yace su ya fafata da su sai da ya kore su daga jaziratul arab ko wadannansa almajiransa sahabbai suka karasa korar wadanda suka rige aka ci nasara akan su a idan su kuma masu tafiya da kallon sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka mulki kusan kashi 1/3 na abin da yake da wato motsi a duniya daular Rum da daular Farisa sai da suka duk kusan da ita ta dawo karkashin su ko shekara 20 aisho ko shekara 30 ba ai ba a shekara 24 Allah ya hore musu wannan a tarihi ba a taba samun irin wannan mai tarbiyyar da yayin tarbiyyantar da mutane ya dora su akan abin da ya jijjige mulkin kasashe da yawa saboda abin da suka zo da shi na karfin tauhidi kaga wannan annubuwa sai Allah ya bashi sannan ya hada masa da ne da annasar da wannan taimako da kuma mulki mulki ma an bashi ta hanyar idin yadda domin mulkin khalifofinsa kamar mulkin sa ne shine abin da yake ake ishara zuwa gare shi wanda shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqi wa ajallihim wa a'zamihim ma'rifatan billahi wa akhshahum lahu da shi ne fi kowa sanin Allah ya fi kowa girman sanin Allah ya fi kowa kuma tsoron Allah babu wanda ya kai shi sanin Allah babu wanda ya kai shi tsoron Allah to sai ce faminkum man amana bihi to a cikin su akwai waɗanda suka yi imani da shi to bihi din nan wa ake nufi bihi ana nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda suka yi imani da shi fanala bidhalika السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي عند أبساك مقوم حكا وعندنا ندسك إيماني لشيء سكا صامو سعادة تدونية فلنتك الدنيا والولاة الدنيا سن نصرة الدنيا لكما سن نصرة سلاحرة دون ليب من ذن الله صلى الله عليه وسلم إيماني لشيء تلها صامو أنه أبو ومنهم من صد عنه لذلك تنسكما أكون دي يكن ديما kar azo ai imani da shi musamman sune da Yahuda ne suka zauna da shi a Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam a zaman da yayi da Yahudawa a Madina zamani na kafa hujja zamani na mu'amalar da yayi da su ta tabbatar da cewa su din sun san cewa shi Annabi ba magana ce ta sai shi din yana da kokonto akan haka shi yana da yaqini shi yasa yayi wajaba akan kowanne musulmi ya samu wannan yaqini mu musulmi muna faɗi ba dan alfahari ba cewa abinda muka sani na cewa Allah ya faɗi manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafan annabawan farko mu ba tantama muke ba mun tabbata an fada da ba a fada ba Allah ba zai fada mana cewa ya fada kuma labarin hakan ba a Bible muka samu Old Testament ko New Testament mun same shi ne a maganar Allah Allah ne ya gaya mana ya fada ko bai fada ba da yake siffanta muminai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke bin sa suratul a'raf aya ba mu labari yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injili ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ما يغو كنت نسو الله سأولئك humul mafiqu haka kunga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa da annabtarsa da tabbatar cewa an faɗi labarin sa a cikin Taura da Injila mu ba mu san wannan wai saboda mun bincika Injilar mun gani ba mu san wannan saboda mun bincika Taurar mun gani ba ko gane wannan abun ya mu'mine yauwa imanin musulmi an yi bezin dinsa ne akan wannan abin da Allah ya faɗa domin in kai baka yarda da wannan zancen ba sai ka je Bible din ka duba Old Testament sai ka yi bincike ka gani sannan za ka yarda da wannan zancen to kana da matsala musulunci kamar baka yarda da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata dole ne ka yarda cewa akwai sawa'un a nan yanzu da ke hannun yahudun akwai ka gani ko baka gani ba kun gane zancen kuma gane ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da su waɗannan mutane bisa wannan yaqini shi ya san cewa su din sun san shi din annabi ne kuma an faɗe shi a cikin littafansu ko sun yi inkarin haka ko ba su yi inkari ga shi wannan yaqini ne ai kun san fasara wannan ayat ba sai an fasara muku ba allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya waɗannan da suke bin ar-rasula manzannan annabin nan al-ummiyya ya ce sai shi bar ambaton wannan abun a gurin nan kun sani kuma ku sani me yasa aka ce al-ummi al-ummi wanda ba rubutu yake ba ba karatu yake ba kafin zuwan al-qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana rubutu ba bai kasance yana karatu ba me ya fa'idar sanin haka dan kore tunanin cewa Yahudawa da Nasara, Yahudu da Kiristoci suna tsammanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labaran da yake faɗa dangane da Annabi Ibrahim dangane da Annabi Musa mulkin Annabi Sulaiman da Annabi Dawuda sauran annabawa da ya ambata Ibrahim da ƴaƴansa da zuriyarsa a baya da su Annabi Nuhu Shu'aibu Salihu duk da ya ambata musamman ma dai waɗanda suke na Banu Isra'ila wanda yake za ka iya samun labaransu a cikin Bible su sun ɗauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ya haɗu da wani malamin Yahudawa ne ya bashi wannan labaran kwana nawa suka haɗu da wanda suke da'awar ma cewa an haɗu da shi shi yasa suke maƙalƙalewa cikin rubuce-rubucen da Yahudawa suke maƙalƙalewa waɗannan irin maganganu cewa a tafiyarsa zuwa Siriya ya haɗu da Busra ya haɗu da wane ne ya haɗu da wane wannan kissa ta Busra in an bi isnadi ba ta ma tabbata ba in an bi harkar isnadi ba ta ma tabbata ba dan ka tabba wani abun dogaro ba abu a sai Waraqatu ibn Nawfal dan uwan Khadija ya je wurin ta shi ma ya tabbata bai san da zancensa ba sai da aka yi masa wahayi da ya zo ce ai irin wannan abun haka yake zuwa annabawan da muka sani dan ka ba abun sai ji ba a ranar ya ji a wurinsa da ya zo yake biya masa da ka ba magana ce ta a zuwa da ko irin waɗannan abubuwan ba labarin da Allah ya bayar a cikin Al-Qur'ani da kyansa da zubinsa da tsarkinsa da gaskiyarsa ya fi ƙarfin irin abin da za ka samu a cikin Bible duk abin da ka karanta za ka ji haske da ke cikin Qur'ani da gaskiyar Qur'ani da nasaha da kuma can zubin maganar da asalarta da take kama zuciya to ba dama ka kwatanta da abin da kake ji wanda rubutun ɗan adam ne da wani shafi faɗi wani ma mafarki ne ya zo ya rubuta aka tattara aka haɗu aka ce Bible aka ce waye aka ce waye ma Al-Qur'ani kun ga mu musulmi ta hanyar Qur'ani muka san Annabi Ibrahim ba a Bible ba a Qur'ani muka san Annabi Nuhu a Qur'ani muka san Annabi Isma'il a Qur'ani muka san Annabi Ishaq a Qur'ani muka san Yaqub shine Isra'ila a Qur'ani muka san ƴaƴan Annabi Yaqub wa abin da rabbi bayani sannan a ce sanan muka sani kuma Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sanan ya hado mu cewa ku rika ga inda gaskiya take san ba haka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne a jawo muku wannan maganganun ne dan mu ji cewa shi fa musulunci a tsaye yake da kafarsa ba ka buƙatar waɗancan abubuwa na binciken in za ka yi bincike na amina da kyau don ƙarfafar jan hankalin yahudin ne da kiristan su karɓa amma ko babu wannan binciken na littattafan su to yakinin da ke cikin Qur'ani ya ishe ka ka gane cewa Qur'ani gaskiya ne sakon da yazo da shi gaskiya ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne Allah ne ya aiko shi ba a san shi da karatu ba kuma sai da ya shekara 40 a garin su ba a taba ji ya karanta ba ai ko idan da karatu ne ya taba haduwa da wani malamin Yahuda akan hanya ana zuwa tun da shekara yana shekara 25 yake zuwa Siriyan aje kasuwancin a dawo inda da wannan labarin haduwar da zai gaya wa wani ya riƙe ya haddace amma bai taba faɗin mala'ika ya zo masa ya matsa jikinsa ya ce yi karatu shi ta hanyar karatu aka biyo masa sanan aka biyo masa ba a rubuce aka zo aka ba shi ilimin ba wahayi ne Allah ya cimsa masa aka turo mala'ika irin yadda yake aiko mala'iku mala'iku suke zuwa ko mala'ika jibrilu musamman ala wajhin khusus zuwa ga annabawan Allah to da yazo da wannan to shine sirrin fadin wannan al'ummi alladhi yajidunahu maktuban indahu to wannan zancen waye ko ku sani wani ku da ke dangane zancen Allah a ina ne shi al-Qur'ani Allah ne yake gaya mana cewa su yahudu da nasara yajiduna zalika maktuban indahu suna da wannan a rubuce a wurinsu fit taurati wal injili a cikin taura da injila zaka yi zan Allah dan kana tattaunawa da wani yahudi ko wani kirista sai dauko bible sai nuna maka old testament new testament budo mun nuna mun in an buda ba a gani ba kai kuma sai ka tsaya kana wani fofonto Allah ne fa nan ya faɗa yace su din ana magana akan waɗancan sun sani sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunansa a ciki maktuban indahum fi taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf daga siffofinsa gashi yana umarni da abun alheri kuma yana hani daga mummunan aiki yana halatta musu tsarkakan abubuwa wanda su a nasu shari'ar ma wasu abubuwan duk da masu tsarki ne an haramta musu kun san babu shari'a ne wahala irin shari'ar yahudi da annabi musa zo da ita wasu daga cikin shari'o'in da ɗan taurin dama da tsananin Allah ya tsananta amma sababi su suka tsananta wa kansu sai Allah ya ce to kube sai aka tsananta musu kuma sai aka bar su a haka suka yi ta shan wahala to zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta musu abubuwan da aka tsananta musu nan an sauke kaza an sauke kaza an sauke kaza inda suna son rahmar Allah ga kansu da sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman dai waɗanda suke na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ganshi sun zauna da Muhammad din nan Muhammad sun san shi Muhammad mu yanzu abin da muka karanta a cikin Al-Qur'ani ne da abin da muka karanta a hadisai da tafsira an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mun ya je tsini mun yi imani shi mun tabbata su kuma fa sun zauna da shi sun makoci sun kai masa ziyara ya shigo inda suke kamar da zamu ji a wasu daga cikin abubuwan da zan ambata mana yanzu haka mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yahudawa a Madina mu'amala ce ta kafa hujja bisa yaqinin tabbacin cewa ya san su din sun san cewa shi annabi ويحكم لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كما سلوك في ميوا وان ويذق عنهم اثر ام الاغلال التي كانت عليه كما يسوكي مسو وهلهلنس ده ققمي ده aka sanya musu a wayansu allati kanat alaihim sai Allah ya ce fal ladina amanu bihi daka wadanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wa tabu nuran ladhi unzila ma'ahu kun gani suka bi hasken da aka saukar tare da shi ashe ba ƙarya ya zo da ita ba ba abun wasu daga cikin malamansu ya je ya jiyo ba nurun unzila ma'ahu haske ne da aka saukar tare da shi an aiko shi aka aiko shi kuma aka saukar masa da wannan haske alladhi unzila ma'ahu to sai shi waɗanda suka bi shi ulaika humul muflihun. Haka wannan gargadi ne, fadakarwa ce, jan hankali ne, wa'azi ne ake musu su da suke da rai a wancan lokaci su ji su imani da shi. Al-Imam Bukhari ya rawaito daga Atha ibn Yasar, yake radiyallahu anhu yake cewa na haɗu da Abdullah ibn Amr ibn al-As. Musa Abdullah ibn Amr ibn al-As yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da inaya da riwayoyin ahli kitab. To shi ne yake cewa na haɗu da shi, in ji Atha ibn Yasar, na haɗu da Abdullah ibn Amr ibn al-As. فقلت له وسيفين سيرشي صفة بن عن أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بانيلا بارن صفر من ذن الله صلى الله عليه وسلم في التوراة وننفى لدى صحيح البخاري في كرات ننجي آية لدى القرآن لدى حديث كما صحيح البخاري بعد باب البني عم بنجابه جوما كما صحبيني فكر ويشو Atha ibn Yasar ne yake tambayar Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ba ni labarin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin At-Taura. Qala sayyati ajal. Ma'ana na'am shi ne ajal. Wallahi ishi na rantsa da Allah innahu lamawsufun bi ba'dhi sifatihi fil Qur'an. Yace lalle an siffanta shi ma'ana a cikin At-Taura da wasu daga cikin siffofin da Allah ya siffanta shi da su a cikin Al-Qur'ani. Allah Malaki ya ce, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, ko suratul Ahzab. To shi ne ya ci gaba kuma sai ya ɗauko wasu daga cikin nassoshi wanda yake akwai su a cikin At-Taura. Abdullah ibn Amr ibn al-As yake karantawa, sai ce daga cikin abin da ya gani ya ci gaba, bayan wannan akwai riwa, akwai ma'ana wata aya da ta zo aka faɗi wannan, ya ayyuha annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, sai kuma shi gaba yake wa hirzan lil ummiyyin, kai hirzi ne mai kiyayewa ne ga al-ummiyyin, wato al'ummar da suke ummiyyai. Anta abdi wa rasuli, kai bawana ne kuma manzona ne. Sammaituka al-mutawakkil, na baka sunan mutawakkil. Laysa bi fadhlin, kai ba mai tsanani bane. Wala ghalibin, ba mai kaushin hali bane. Wala sakhabin fil aswaq, kai ba mai kururuwa bane da ihu a kasuwa bin daga sauti ba. Wala tadfa'u bis sayyi'ati, kuma in an maka mummuna baka ramawa da mummuna. Wannan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake gaya mana a cikin At-Taura daga wa Abdullah ibn Amr ibn al-As. Yace walakin ya'fu, amma shi ne afuwa ne. Wa yaghfir, kuma yana gafartawa. Walan yaqdid Allah, wa lam yaqdidhu Allah, Allah ba zai karbi ransa ba. Hatta yuqima bihi al-millah, har sai Allah ya tsaida addini da shi. Al-millah al-awja, karkatacciyar hanya, sai Allah ya miƙar da ita ta miƙe ta tsaya. Kuma Allah ya yi wannan ko bai ba? Allah ya yi. Allah ya yi. Karkataccen addini na masu bautar gumaka, Allah maɗauki ya miƙar da shi, mutanen suka yi imani, suka dawo suka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mutanen da kowa yana da gunkinsa da yawa a gidansa, amma suka zo suka yi watsi da su, suka ƙwaƙƙona su, suka rugurguza su, suka koma bautar Allah shi kaɗai. Kuma duk a idan waɗannan Yahudawa suna kallo, har ya zo ya ci nasara a kan waɗanda su suke haɗa kai da su rinjaye shi. Amma Allah ya ba shi nasara a kansu, har ya zo ya karɓe garin Makka, ya zama shi ne mai iko a kan Makkan da Madina da Ta'if. Duk suka zama ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idan Yahudu tun suna da rai. Duk wannan menene ishara ce Allah ya musu? To yake gaba yake cewa a bi an yaqulu la ilaha illa Allah, har sai da suka ce la ilaha illa Allah, fa yaftah biha a'yunan umya, da wannan kalmar la ilaha illa Allah ya bude idanuwa waɗanda suke makafi wa adanan summa da kuma kunnuwa da suke kurame wa kuluban gulfa da kuma zukatan da suke shinkufe duk Allah ya bude su ya sanya musu haske na imani al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan wannan shi ma kun ga ba daga ina ba ba daga babe ba in ka je nema a babin ba za ka samu ba to kun kace za kai kokontan Qur'ani da hadisai saboda wai ka duba a Bible babu Bible wai ce maka Bible shine maganar Allah wannan Bible da ake gani da Old da New Testament maganganu ne na wasu na'am akwai wani abu na gaskiya a ciki na guntun abin da ba a shafe an bata shi ba amma babu wani ne yaqini a duniya da zai tabbatar maka cewa abin da yake cikin waɗannan maganganu cewa Allah ne ya faɗe su duka wannan babu don can haka sannan kai mu kai da hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i duk dan ya nuna maka yaqinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ko dake kaman nayi tsallake wani abu a can da yake gaya wa yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake magana da Yahudu a cikin hadisin da shi ma al-Imam al-Bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranar magana da Yahudawa ku ji irin abin da yake so ku gane shine zama yayin da su na kafa hujja shi yana magana ne da mutanen da suka san shi waye wata rana yake faɗa musu yace ya ma'ashara al-yahud ya ku yahudawa in ji fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan sahih al-bukhari yace wailakum kai kanku ittaqullah ku ji tsoron Allah mana ku kiyaye Allah fa wallahi na rantsi muku da Allah alladhi la ilaha illa hu wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi kadai ku ji ba annabi ne yake rantsuwa shi ya rantsi cewa innakum la ta'lamuna anni rasulullah yace na rantsi da Allah wanda babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi ni ina da yaqini na san cewa ku kun san cewa ni manzo ne na Allah haqqan haka ya fada anni rasulullah haqqan wa anni ji'tukum bi haqqin kuma cewa ni nazo muku da gaskiya kun gani ashe abin da nake fada shine cewa yana magana ne da mutanen da su sun san cewa shi annabi ba magana sai ta cewa magana ku zo ku tattauna sai an yi debate da waye da waye wannan mutane ne da sun san waye shi sun zauna da shi sun tabbatar cewa shi ne annabin da Allah ya aiko abinda ya hana su imani da shi wannan hassadar cewa ba daga cikin manu Isra'ila ya fito ba shi yasa suka kafirce ba su karbe shi ba daga kai baka jiran wani abu na debate da wata tattaunawa sannan kai samu yaqini akan wannan mas'ala din shi yasa sai shi fa aslimu wallahi ku musulunta ya kafa musu hujja ko bai kafa ba ya kafa musu al-Imam al-Bukhari yana cewa wannan hadisi Auf ibn Malik al-Ashja'i shi ma ya rawaito yace in talaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallama yawman wa ana ma'ahu wannan kuma Ibn Hibban ya rawaito a cikin sahihinsa Malik al-Albani ya inganta wannan riwayar cikin at-ta'liqat al-hisan da yayi aiki akan sahih ibn Hibban yana cewa shi Auf ibn Malik al-Ashja'i yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wa ana ma'ahu ina tare da shi hatta dakhaltu al-kanisa dakhalna kanisat al-yahud yace har muka shiga cocin yahudawa ma'abad wurin da suke bauta ba dan su yi bauta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga bauta wa Allah a gun bautar yahudu ba ya shiga ya tattauna da su ya kara kafa musu hujja a madina yawma idin kuma ranar idin su fakarihu dukhulana sai suka kyamati mu shiga ba su yarda mun shiga ba فقال صلى الله عليه وسلم في من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي معنى بس شي جنب سن زو قفر دغبايا sai yace da su ya ma'asharar yahudiya ku yahudawa aruni kununa min 12 rajulan mutum 12 a cikinku yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah kununa min mutum 12 kawai a cikinku da suka yi imani da cewa Allah shi kadai shine abun abauta ma abun wanda ya cancanta abauta maka shi kadai kuma ni manzo ne na Allah in kunni haka yuhbitu Allah an kulli yahudin tahta adini as-sama al-ghadab alladhi ghadiba alayhi Allah zai bata fushin da yayi ga dukkan wani da yahudi da yake bayan kasan nan a cikin ku in an samu mutum 12 su fito su yadda la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah isini kuma na ba ku tabbaci fushin da Allah ya yi da duk wani ba yahudi da yake raye a karkashin a kasan saman nan wato a wannan kasan ko ina yake a duniya to Allah zai dauke wannan fushin nan ne ba a taba yin hasarar irin da yahudi ko wanda ya samu wannan can da fa wanda ya laifin da wanda bai ba duk a ba su labarin cewa an yafe wa hatta iyayensu akwai kuma kan ce duk wanda yake da rai kai yanzu inda dama zancen wanda yake da rai ne a bayan kasa yanzu gaba ɗaya fushin da Allah ya yi da su Allah duk ya ɗauke zai yafe musu in suka in aka samu mutum 12 da suka yarda da Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah bayan sun yi shaida da shahadatu an la ilaha illallah wannan hadisin mu tsaya nan kansa gobe za mu karasa shi saboda an nuna lokaci ya kure gaba ɗaya kuma maimakon mu gama zancensa da gaggawa gara mu bi shi a hankali mu kammala mu fahimce shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja akan waɗannan mutane da ya zauna tare da su hujja ta shari'a hujjar da ba ta da abin da za a iya tunkuɗe ta hujjar da an karɓe ta sun yi amfani da ita da sun tsira amma suka yi hasara ba su karɓi wannan tayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ban Allah ya kima dai gobe sai mu ɗora a kan wannan hadisi kuma mu ji sauran abin da zai biyo baya dangane da halin waɗannan mutane da irin hasara da suka yi Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu akan imani da la ilaha illallah da muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da tsayawa kuma akan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwarmu wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.